الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أيها المستمعون، إن مما يجب على أولياء الأمور الحذر من تقريب شرار الناس، أي حذروا من تقريب شرار الناس إليهم والاستماع لهم، وذلك لما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فهذا علم من أعلام النبوة يذكره صلى الله عليه وسلم ذما لمن يفعل ذلك لا مدحا له. سيكون عليكم أمراء من طبيعتهم، من عادتهم وشنشنتهم، أنهم يقربون شرار الناس يستمعون إليهم. وهذا الحديث أخرجه ابن هبان والطبراني، وهو حديث حسن بمجمع ما له من السورة والمتابعات. ثم إنه يجب عليهم واجبا محتما أن يقتصروا على ما حدده الشرع لهم، على ما حددته القوانين لهم، دون أن يأخذوا من أموال الدولة ولو قرشا واحدا. وذلك لما ثبت عن عبد الله بن زرير الغافقي قال: دخلنا على علي بن أبي طالب يوم الأضحى فقدم إلينا خريزة، وهو نوع من الطعام موجودا حتى في بيوت الفقراء والمساكين، لكن أمير المؤمنين قدم إليهم هذا النوع من طعام المساكين والفقراء، فقلنا له: يا أمير المؤمنين، لو قدمت إلينا من هذا البط والوز والخبز الكثير، يعني لو قدمت إلينا طعام الأغنياء، طعام الأثرياء، طعام ذوي السلطان والجاه والجاه. قال: يا ابن زرير، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل للخليفة إلا قسأتان، قسأة يأكلها هو وأهله، وقسأة يطعمها للجياع الفقراء والمساكين. أخرجه أحمد وابن أساكر، وهو حديث صحيح. دعوة تقوم اليوم Yanzu ya rage kwanaki 23 kasar ko wani abu makamancin haka, mulkin soja bisitiri ya nashi ya nashi. Bayan mulkin soja ya mulki kasar nan tsawon shekaru 15 cif ɗaya na bin ɗaya ko wani abu makamancin haka, mutane sun ɗanɗani baƙar wahala da musiba da dukkan wani bala'i. Kare tattalin arzikin ƙasa, koma bayar ilimi, rashin kwanciyar hankali da zaman lafiya, ba wanda zai iya ƙididdige faɗace-faɗace da zubar da jinin da aka yi sakamakon ƙabilanci, sakamakon addini, sakamakon siyasa, sakamakon nan an ba su karamar hukuma can ba a ba su ba, sakamakon kasan arziki, ba wanda zai iya ƙididdige dukiyoyin da aka ƙona ko adadin jinin da aka zubar ko rayukan da suka tafi lahira. Ba wanda zai iya ƙididdigewa cikin wannan shekaru 15. Ga rashin zaman lafiya, ga rashin kwanciyar hankali, face-face, faki da makami, ga yaduwa, farashawa da cin hanci, abinda ya zama ruwan dare, yaudara da sata, babu wani lungu, babu wani ofis da za ka ce cin hanci bai shiga ba ciki. Tun daga kujerar ƙarshe ta shugaban ƙasa zuwa ga wato ta sama kenan, zuwa ga kujerar ƙarshe a ƙasa ta masun jama'ai a ma'aikata. Tun daga sama har ƙasa da abin da ke tsakanin wancan da wannan babu inda cin hanci bai shiga ba. Sai kaɗan daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya cece su. Dukkan wanda yake zure ido yake kula da al'amura a wannan ƙasa, babu rana, babu yin da rana za ta fito cikinsa da za ka sanya ido ba sai sai ka ga wani fasadi da wata ɓarna. Tun daga sarakuna na gargajiya zuwa ga attajirai, zuwa ga su talaka kayan kansu, zuwa ga ma'aikatan tsaro. Yayin da duk soja yake son ya sata ya sayar da filaye, filayen da yara ke wasannin motsa jiki, filayen makarantu, filayen da aka kirkiro su don kafa makarantun, an sace kuɗin ba a yi makarantar ba, sojojin ba za su kyale filin ba. In za su raba sai su kashe filin gida biyu ko gida uku, kashi ɗaya na sarki ne ko na hakimi ko muƙarrabansa. Su za a fara aikawa da nasu zanen sai sayar da sauran da jama'a sun tashi za su yi surutu ya ce ta wurin mai labai ne. Haka ake a dukkan kasar nan, ban ce Kano kadai ba, ban ce Sokoto kadai ba, ban ce Bauchi ko Maiduguri kadai ba, kusan dukkan kasar nan haka ake, sai dai da wani wurin ya fi wani wurin muni. Babu filaye ko ina ya zama kasuwa, da inda ya kamata aikanti da inda bai kamata a yi ba, duk an riga an sayar da shi, an buɗe kantuna, babu jarin da za a zuba cikin kantin da a gudanar da harkokin kasuwanci. Attajirai masu tara dukiya, yaki halal yaki haram, su taskance ba tare da zakarta ba, su ɗanɗana wa mutane wahala ta hanyar ɗaga farashi, su ma duk ga sunan gurin a cike fal cikin wannan ƙasa. Ma'aikatan tsaro masu karɓar cin hanci babu kama hannun yaro, har ma ya zama doka ne ɗan taxi ko ɗan bas ya zo zai wuce ya cika mota da fasinja daga nan zuwa Kaduna ko zuwa Zaria, ina ma da ya ga roadblock ya riga ya san cewa ba wai so ake abin cika takardun su sun cika ko ba su cika ba. Kar Allah ya sa ya taɓa yin takardu tun da aka haifi duniya. Ba wai bincika ake, yana da danja, yana da sigina, yana da abin kashe gobara, duk wannan wani abu ne da ya wuce a tarihi. Lokacin su Sardauna, lokacin su wane ne, zuwa lokacin mulkin Yakubu ga wani, amma yanzu ya riga ya zama tarihi babu. Abin da kawai ake bukata akwai samfurin motocin da naira 10-10 ne, akwai samfurin motocin da naira 20-20 ne, akwai 30-30, akwai kuma 100, wanda in baka bada 100 ba za ka wuce ba, amma matukar ka bada 100 Allah sa kawo nan mutane ka ɗauko zuku. Wannan shine abin da aka ɗanɗana a cikin mulkin soja a wannan ƙasa tsawon shekaru 15. Ga malamai, muggan malamai masu halatta haramun su haramta halal bisa ga son zuciyarsu, su yi bokanci, su yi tsubbu, su yi rufa ido da sunan walitaka, wani lokacin da sunan shariftaka, wani lokacin masu ce su jikokin annabi ne, duk irin waɗannan da sunan a cikin wannan ƙasa. Su faɗi ƙarya, jidere ilmin wala hudan wala kitabin munir, talakawan da babu tsoron Allah, wanda kowa ya samu dama a cikin su ma cutar ka zai yi, ga sunan duk a cikin wannan ƙasa. Fasadi ne ya game ko ina, kowa ya riga sun irin wallar da ake sha. Haka aka yi wannan shekaru 15 cif wanda suke dab da karewa, ka iya kiransu shekaru 15 ɗin da suka yi kama da shekaru 7 na lokacin annabi Yusuf. Saba wani ijab shekaru 7 na fari, sai ka iya cewa shekaru 15 na fari. Fari ta kowane irin abu, kamfar ilimi, kamfar arziki, karfan zaman lafiya, kamfar kowane irin abu, shekaru 15. Wanda ya sata yana nan, waɗansu sun mutu bayan sun tara kuɗin ba su riga sun fara ci ba, jira suke kawai su sauka su ci kuɗin sai suka mutu, yake ta Allah ba ta su ba. Waɗansu kuma suna nan sun sata kuma kuɗin suna nan, Ubangiji ya haɗa su da ciwon sukari, ya haɗa su da ciwon hawan jini, wani ya haɗa shi da ciwon kafa. Ba wanda yake zaman lafiya a cikinsu, ba wanda zai iya shan yin barcin awa 4 ko awa 5 sai ya sha magani. Duk suna nan jarraba daga wurin Ubangiji don ya nuna ayoyi. Wannan shi ne abin da ya wuce. Me ke tafe? Mulkin farar huda. Shugabannin ƙananan hukumomi, ‘yan majalisa na jiha, na tarayya, sanat, shugaban ƙasa, ministoci, kwamishinoni, yanzu kowa yana nan yana jiran 29 ga wata ta yi domin a rantsar da shi a miƙa masa abin da ya kamata a miƙa masa na haƙƙoƙin jama’a. To su waɗannan ya kamata tun daga yanzu mu gabatar musu da abin da ya kamata mu gabatar musu na nasiha. Wallahi yana daga cikin wajibin ‘yan uwantakar musulunci, kai yana daga cikin wajibin dangantaka na tsakanin ɗan adam da ɗan adam, mu tashi haikan mu faɗakar da su. Idan sun ji alhamdulillah, idan ba su ji ba Ubangiji ta'ala ba zai kama mu da cewa mun yi shiru ba. Mu faɗakar da su ta hanyar da za su ji. Malamai masu wa'azi, malamai masu faɗakarwa, ƙungiyoyin addini su tsara tarukan ƙara wa juna ilimi. Kamar yadda wata makarantar Islamiyya a garin Fijiya ta yi, ta haɗa ƙananan hukumomi 7 ko 8 da dukkan wakilai na majalisar jiha ko na tarayya da suka fi ƙungiyoyin addini su tsara tarukan ƙara wa juna ilimi. Kamar yadda wata makarantar Islamiyya a garin Fijiya ta yi, ta haɗa ƙananan hukumomi 7 ko 8 da dukkan wakilai na majalisar jiha ko na tarayya da suka fito daga wannan ƙananan hukumomin, da shugabannin ƙananan hukumomi, da zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano, aka zo aka yi musu semina ta yini guda, aka tara malamai suka faɗakar da su me Allah ya ce, me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake game da shugabanci. Allah aƙalla an riga an soke musu. To ya kamata a ce ƙungiyoyin addini sun tashi da wannan, malamai ɗaiɗaiku sun tashi da wannan, a talabijin ne, a rediyo ne, a jarida ne. Kai idan ƙungiyoyin addini da kwamitocin da cije masana ya kamata za su rinka haɗa mutane ma a jiha samu zaɓen lona jihar Kano a basu takarda a rubuce, ba irin abin da Kano ta shiga halin tsakanuka yi cikin shekaru 15 na mulkin soja. Ga ɓarnar da ake ciki, ga gyara da ya kamata ka yi, ga yadda ya kamata ka yi, a bashi a rubuce, wancan ƙungiya ta bashi, wancan ƙungiya ta bashi, wancan malami ya faɗa masa, wancan ‘yan unguwa su shahide su kai masa ziyara su faɗa masa. Allah ƙalla zai san cewa ashe duka jama'ar da suka taru suka jefa mun ƙuri'a suna son gyara. Ba za su goyi baya ba idan na yi ɓarna. To wannan zai sa in zai yi ɓarna kashi 100 idan ya rage kashi 20 ko 30 ko 40 ai an samu ragowa. Ballantana idan Allah ya arzuta shi da imani kila ya rage 80 cikin 100, kila ya rage 90 cikin 100, kila sama da haka. Gwargwadon yadda Allah ya arzuta shi da imani, gwargwadon yadda mai nasiha ya gabatar da kalmomi masu kyau da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da buga misali da irin abin da ya gabata baya. Da haka aiki ne da ƙungiyoyin addini a tashi haikan wajen faɗakarwa game da wannan. A nan nake so in ce, ya ku waɗanda za su kalɓa mulki nan da waɗansu kwanaki masu zuwa, wallahi nasiha ce nake gabatarwa a gare ku domin ƙauna, ba don ƙiyayya ba, don soyayya, don ku tsira a nan tsira gobe kiyama. Akwai wajibabbin al’amura da shari’ar musulunci ta zo da a kan kowane shugaba, kaɗan daga cikinsu don ba za mu iya ƙididdige su ba a wannan makon, in har sai mun haɗa da mako mai zuwa. Kaɗan daga cikin al’amuran wajibcin adalci, dole ne shugaba ya yi adalci. Shi kuma adalci shi ne kama tun daga naɗa muƙami, a matsayinka na shugaban ƙasa ko gwamnan jiha, a matsayinka na kwamishina ko shugaban ƙaramar hukuma, wanda kake da ikon ɗaukan aiki ko sauke wani aiki, duk wanda za ka ɗauka kada ka ɗauki shi don jam'iyyar siyasar ku ɗaya, don kun fito daga asalin local government ɗaya ko jiha ɗaya ko yaren ku ɗaya, ka ɗauke shi don ya cancanta. Za ka sauke, kada ka sauke shi don ba jam'iyyar ku ba, kar ka sauke shi don ba yaren ku ɗaya ba, ba ƙaramar hukumar ku ɗaya ba, ka sauke shi don bai cancanta ba. Dama can gata kawai aka yi masa don saboda a ɗaure masa gindi ya samu cin abinci in so ko mutane su yi hasarar ma'aikaci. To irin wannan su ya kamata ka sauke. Wannan yana daga cikin babban adalci da aka rasa a wannan ƙasa. Duk wanda zai naɗa, in dai ɗan uwanka ya samu minista, kai ka riga ka san ba maganar wai kana da qualification ko baka da qualification bane ba, kai ka riga ka san dole a ci da kai, dole a dama da kai, har kawai dan naka ya samu, ba kuma liberation gidanku bane ba, aiki ne na jama'a. To wannan abu na farko, adalci cikin wannan al'amura, adalci wajen rabon ayyuka, adalci wajen gudanar da su, adalci wajen kungiyoyi, adalci wajen gudanar da haƙƙin jama'a. Wannan tilas ne dan Allah ya wajabta adalci. Ya ce inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Ya ce inna allaha ya'muru bil 'adli. Manzon Allah ya ce idha hakamtum fa'dilu. In za ku hukunci lalle ku tabbatar kun yi adalci. Na biyu, shugabanni su san cewa zalunci ta kowane irin siffa haramun ne. Ubangiji Ta'ala ce malin zalimin min hamimin wala safi'in yusa, azzalimai ba su da wanda zai ba su kariya gobe kiyama, ba su da wanda zai cece su daga azabar Allah, zai cece su daga azabar Allah. Duk azzalimi, duk duniya ta tsaru da zai cece ka bata isa ba, sai Allah ya dantsana maka azaba. Allah ce innahu la yuhibbu zalimin, Allah baya kauna azzalimai. Allah ce inna Allah la yahdi al-qawma az-zalimin, Ubangiji Ta'ala baya shiryar da azzalimai, baya ba su basira, baya ba su hankali. An karɓo hadisi daga Abi bin Umaira, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito ya shelanta wata kalma, yace wallahi duk wanda muka dora masa wannan muqami a cikin ku, kowane irin aiki muka dora masa, kowane irin muqami aka rantsar da shi aka ba shi aka ce zai kai, baka ta mana mukhiyatan, sai dai yayi magudin allura. Dan girman Allah, ku duba allura, sai ya sace allura guda daya, allura ta gaban dan koli, allura sai ya sace ta ya boye ta, kuma fauka huku abinda yake sama da haka. Annabi ya ce ba wanda zai haka, fa fi kana gululan ya'ti bihi yawmal qiyamati, sai ya zanto abinda za a yi masa abun waye da shi a zato masa da shi gobe kiyama dan a yi masa fallasa a gaban jama'a. Allura sai ya zanto gulul, tamfar dukiyar ganima da mutum ke sata, a rataya masa a waye a zo da shi ranar tashin kiyama. Ba kama ilaihi rajulun aswad, sai wani mutum bakin fata ya tashi, yace ya manzon Allah muqamin da ka bani bana su rike muqamin ka. Sai manzo Allah ce me yasa ba ka so, yace naji ka ce duk wanda ya boye koda allura zai zo da ranar tashin kiyama a rataye a wuyansa. Sai manzo Allah ce haka na faɗa, kuma wa ana aqulul ana, ina ƙara jaddadawa a karo na biyu, manista amalnahu ala amalin, wanda duk muka dorawa wani nauyin aiki, falyaji bi qalilihi wa kathirihi, ya kawo komin yawa komin kaɗan ɗan abinda muka dora masa na nauyi. Fa ma utiya minhu akhad, duk abinda doka ta baki cewa kaza albashinka ne, kaza alawansinka ne, kaza gida ne na zama, kaza kaza ne, kaza ne, duk abinda doka ta baki, to ya karɓa wannan halal ne hani'an mari'a. Wa ma nuhiya anhu, duk abinda doka ta hana shi wanda ba a bashi ba, ba a yadda ba da kwangilar ƙarya, ba a yadda ba da sata, ba a yadda ba da zalunci, ba a yadda ba da sace taki, ba a yadda ba da kaza, intaha, to yi kokarin ya daina. Wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi. Hadisi na gaba a cikin wannan babi, hadisin Umar ɗan Khattab, yace an kammala yakin Badar, Umar ɗan Khattab an kammala yakin Khaybar kai a shekara ta bakwai bayan hijira, sai ga waɗansu cikin sahabbai duk sun yi shahada wajen yaki, sai sahabbai su ce kai wani ya yi shahada, sai zo su nuna wannan kai wani ya yi shahada, suna zuwa kan wani suka ce wani ya yi shahada, sai manzo Allah ya ce a'a bai yi shahada ba, banda wannan bai yi shahada ba. Suka ce saboda me? Sai manzo Allah ya ce inni ra'aytuhu fi an-nari fi burdatin gallaha, na hango shi gashi can cikin wuta saboda wata malum malin da ya sata kafin araba ganima, malum malin ko danfa babu, ko hula babu, ko wando babu, ya sati riga guda ɗaya gashi nan cikin wuta manzon Allah ya hango shi. Ku sani yana da rabo cikin ganimar fitin da ya je wajen yaƙi, in shi mahayin dawaki ne za a ba shi rabo biyu, mahayin doki rabonsa da na dokinsa, in shi mai tafiya ƙasa ne za a ba shi rabo ɗaya, amma laifinsa ya sata kafin araba. Manzo Allah ce gashi can na hango shi cikin wuta, ku dana cewa ya yi shahada. Wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito. Sai hadisin Abu Huraira, manzon Allah yake cewa mutum hudu Allah baya kaunarsu, dan girman Allah ka ji wannan kalma, mutum hudu Allah baya kaunarsu. Mutum na farko albayya'ul halab, dan kasuwa mai yawan rantsuwa, wallahi kaza na saya, wallahi kaza ne, wallahi kaza ne, Allah baya kaunarsa. Me ne rantsuwa? Cin baki kai adashin rantsuwa ka dauka? Ba sharadi bane dan zaka sayar mun da haja sai ka mun rantsuwa, ba sharadi bane dan zaka sayar mun da haja sai ka fada mun kai nawa ka saya kuma ga ribar da zan baka. Duk wanda yace nawa ka saya dan Allah, ka ce ba ruwanka da yadda na saya, ba sharadi bane ba, ni dai kaza zan sayar da kana, in kana so ka tafi, in baka so ka bari, cikin magana ta kare. Amma meye ne rantsuwa? Mutum na farko dan kasuwa mai yawan rantsuwa, na biyu al-fakir al-muqtal, talaka mai girman kai, ba shi da kokobo sai girman kai, ko ka taho da mota sai dai kai ka taka burki ya wuce, amma shi ba zai sauri ya wuce ba, saboda tsabagen girman kai, to baka da kuɗi ko meye ne girman kai? Mutum na uku al-shaykhu az-zani, datti da mazinaci, gashi datti da, amma datti dan taka sabata masa amfani ba, akwai su a cikin jami'an gwamnati, akwai su a cikin masu mulkin gargajiya, akwai su a cikin yan kasuwa, akwai su a cikin yan siyasa. Datti dan da ya kai shekara 60 har a garin nan wa, akwai datti dan da yake cewa shi kullum matasa biyu iri yake so, matasan tsuntsaye da matasan kuma dan adam, ma'ana matasan tsuntsaye, yan hila, kaji, zabi, da ko matasan ƴan mata irin wanda ya yi jikoki da su, ko kuma irin waɗannan suna cikin wanda za su faɗa a ji a ƙasa. Mutum na hudu, al-imamul ja'ir, shugaba az-zalimi, hudun nan duk Allah baya kauna su. Wannan hadisi Imamu Nasa'i da Ibn Majah suka ruwaito shi. Wata rana Marwan Ibn al-Hakam yana zaune, an zauna a fada, sai ce da mutane waye a bakin kofa, kamar a leƙa a gadawa dawa a wajen, sai suka je suka leƙa, sai suka ce ai ga daga cikin wanda suke waje suna jira a musu iso akwai Abu Huraira. Sai ce sahabin manzon Allah ku ce ya shigo. Yace ba mu hadisi da ka taba ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faɗa mana, da yake Abu Huraira ba malamin fada bane, yanzu da malamin fada ne sai kawo falalan shugabanci ko? Ba ma shi kuma zai faɗi nauyin da ke kan shugabanci. Nan take sai Abu Hurairah ya ce sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzon Allah yana cewa la yusiku rajulun an yatamanna annahu kharra min as-samaa walam yali min amri an-nas shay'a. Yace wallahi saboda kirin wani zamani zai zo, mutum ya gambace ina ma an dauke shi sama sai da aka yi wurin tauraruwan nan da ake kira zara matar wata, turayya kenan, a jeho shi ya fado kasa, shi yafi masa alkhairi sama da bashi shugabanci ko na minti biyar ne. Shugabancin minti biyar gara dauke shi zama a jeho shi, illa iyaka ya mutu, in ya mutu ran tashi kyama a rayar da shi yana da aiki na gari shiga aljanna, an bashi shugabanci kuwa in ya mutu a haka kuma zai je ga wuta. Abu na uku da ya kamata shugabanni su kula da shi, su kiyayi mashawarta na banza, galibi musamman 'yan siyasa, ko da mutum na son himma, waɗansu suna nan sun taya kayakin neman zaɓe, da ka je ofis ran da ka fara reporting a ofis an rantsar da kai ka fara zuwa, sai su fara zuwa ai mu ne aka je da mu wuri kaza cikin dare muka yi kaza, wai duk so suke ka saka ya mutu, su za su baka shawara banza, su za su faɗa ma ƙarya, 'yan maula su ta wanke riguna kawai suna bin ofisoshi. Ana ba su kwangilar ƙarya, ana magudi, to kai dole kai musu muzurai, kai musu fuskar roba, duk wanda ya zo kawai baka taɓa sanin cewa magana ta gaskiya da gaskiya kawai. Bai isa ba shi ya ce ya cire ka, makwararta ka yi shekarun da Allah ya kaddara maka za ka yi, ya goyi bayan ka za ka yi, bai goyi bayan ka ba kuma za ka yi. Duk Najeriya ta taru gaba ɗaya ta ce sai a bata ya wuce da sarakunan gargajiya da malamai da 'yan siyasa da soja da ɗan sanda, Allah ya ce ko ba zai wuce ba, ya wuce. To duk duniya in za a ce ka wuce, in Allah ya ce ba za ka wuce ba, duk duniya a ce kar ka wuce kuma in Allah ya za ka wuce kuma sai ka wuce. Menene abinda arnefa Nelson Mandela shekara 20 a gidan kurkuku, amma ƙarshe ya fito ya zaune shugaban ƙasa, shi ma ga Obasanjo a gidan kurkuku kuma ya fito ya zaune, ai ƙarshen kar ka wuce kenan, ba ma a kyale ka fice dawo ba a sa ka a kurkuku shi ne kar ka wuce, amma Allah ya ce ka wuce kuma sai ka wuce. Don saboda haka dole ne 'yan siyasa duk wanda za su riƙi mukami su kiyayi irin waɗannan tajiran mutanen da masu ƙarya da za su zo su musu ƙarya, dole ya kasance mutanen kirki ne wanda za ka yi mu'amala da su, don gyara kake so ka kawo. Wannan abu na yana daga cikin abin da ya kamata su kula da shi. Hadisi ya tabbata daga Abu Sa'id al-Khudri da Abu Hurairah, suka ce manzon Allah ya ce za ku yi waɗansu sarakuna da shugabanni nan gaba wanda yake yukarribuna siraran nan, a maimakon ku ɗauko mutum na gari su jawo su kusa da shi, sai mutumin da yake asharar za su ɗauko su jawo kusa da su. Manzon Allah ya faɗi wannan don zargi a gare su ba don yabe su ba. Da haka sai ka kiyaye kar ka zanto kai ne irin wanda Annabi ya ishara cewa za ka kusanto da ashararren mutane kusa da kai, sannan kuma za su rinka jirkin ta sallah. Sannan abu na hudu na ƙarshe da za mu tsaya a kansa, shugaba dole ne ya tsaya daidai kan abin da doka ta ajiye masa, kar ya ƙetare. Abdullahi ibn Zubair yake cewa mun je wurin Ali bin Abi Talib, yana amirul mu'minin, sarkin duniya gaba ɗaya, ba shugaban Najeriya ko gwamnan Kano ba. Ranar Idi, ka ji fatarki ne kuma ranar Idi, wani kaɗaki kake tsammanin za ka samu? Yace kawai sai muka je sai mu ga fito mana abinci a akwati irin ya ayyuhan nasu, za mu sa hannu da shi mutu kuma amirul mu'minin, yace haba amirul mu'minin, kuma sallah guda ma ina namun talotalo, ina ehila, ina agwagi, sallah guda kuma sai ka miƙo mana biski, haka za a yi? Sai Ali bin Abi Talib ya ce da shi, wace wallahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa baya halatta ga duk wanda aka biya shugabanci da ya yi akwati sama da guda biyu gidansa, ko tukunya biyu, tukunya ɗaya shi da iyalinsa, tukunya ɗaya ta talakawa, sama da haka ya ce bai halatta ba.
abinda manzon Allah ya dora ko da amirul mu'minin ke nan ballan kage kana cewa nan nagwa ne lokacin gannin ko da la ko wace ce ko wace ce ko ma su lokacin gannin ce ha kawai an rantsar da kai an dora maka dukiyar jama'a sai mutum ya shiga bishasha to ya kamata mu kiyaye ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fitar da mu daga wannan tsanani da muke ciki kowa yana ganin mu wahalce wahala da ake ciki a garin ka ga wutar lantarki ba wuta kwana biyar kwana shida a hana ka ruwan famfo a hana danka primary a hana danka karatu a hana shi magani a asibiti kuma a hana kai magana karshen dai zalunci kenan to wannan shekaru muna fatan ubangiji da Allah ya sa sun yi da su ne tun kenan amma wannan ba zai yi ba wallahi sai ɗan siyasan nan sun ji tsoron Allah sai kuma an tashi tun yi rufe gabanin jama'a da malamai sun faɗakar da su a rubuce rubutu kullum yana da amfani wanda galibi shi ne bahaushe baya so baya son ya rubuta baya son ya karanta shi abin da yake so a faɗa ya ji wanda ya musu ya ɗauka wanda bai musu bai bari a wajen to dole sai an rubuta musu a rubuce an babbasu a faɗa musu nauyin jama'a da ke kansu ta musihar da ƙasar nan ta samu kanta a ciki don wala'alla mu sami gyara a ciki wala'alla mu sami shugaban ƙaramar hukuma mai son gyara wala'alla gwamnati mai son gyara wala'alla ɗan majalisa mai son gyara mai yiwuwa a samu wani canji amma a halin da ake ciki yanzu idan aka tafi haka to mustaqbal ɗin ƙasar nan lalle akwai abin tsoro a cikinsa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmai ya tattantar da kafirci da kafirai allahumma izzal islamu wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.